أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baya ga ɗan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, magagin halittar mu, mamallakin mu, wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum, shi kadai ya cancanta abota masa. Muna masa godiya, ya ba mu dama za mu ci gaba gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma, kamar yadda muka saba gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Yau wuni na goma a cikin watan Ramadan, hijirar ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1447, wanda kuma shine 27 a watan albashi shekara ta 2026. Kamar yadda muka saba gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka na Umar dan Abdul Aziz da ke tsohuwar GRE a nan cikin garin Bauchi. Kafin mu fara karatun, za mu ci gaba ƙara jan hankali akan abin da muka yi magana akan sa a cikin hudubar mu ta wannan satin. Kasancewar muna cikin watan Ramadana, watan da Allah maɗaukakin sarki ya masa albarka, kuma daga cikin albarkokin da Allah maɗaukake wannan wata shine wata ne na karɓan addu'ar bayi. Ƙasar mu tana cikin damuwa. Yankuna da yawa na wannan ƙasar tana cikin damuwa, wanda bai kamata a ce wani musulmi da yake rayuwa a ƙasar ya riƙa gushewa daga cikin ƙwaƙwalwarsa irin halin da sauran al'umma suke ciki, ko da shi abin bai shafe shi ba. Domin ba za ka zama nagari ba idan abin da ya shafi ƴan uwanka musulmai ba ya damunka. Allah maɗaukakin sarki cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Dan uwanka ne duk inda musulmi yake, bayan ga musulunci ya haɗa ku kuma ƙasa ta haɗa ku, kuna zaune wuri ɗaya kuma ga addini ya haɗa ku, halin da yankunan Kebbi da Zamfara da Sokoto suke ciki, hali ne na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba wanda zai iya baka labarin hakikanin abin sai wanda yake wajen kawai. Kowa dai bai gaya maka dan abin da ya ji ne, amma in ka samu waɗanda abin ya shafe su kai tsaye suka gaya maka, za ka yi shakkar cewa anya wannan abin a Najeriya yake faruwa, anya wannan abin a cikin ƙasar nan yake faruwa. Abu ne gashi nan kamar fim, saboda a ce wai a ƙasar da, a irin wannan ƙasar da ake da arziki irin wannan, amma a ce mutum zai kidnapin ɗin mutane ya tafi da su daji ya yi bidiyo da layin waya yake wannan abin, da data yake amfani, da technology irin na zamani, amma wai a ce babu technology da kuma za a yi attacking ɗin waɗannan mutanen. Kasan akwai abin mamaki a ciki, wallahi akwai abin mamaki. Yanzu an iya tracking ɗin wani saboda ya saci kayan wani babban mutum, duk inda yake aje a kamo shi, amma waɗannan mutanen a ce ba za a yi tracking ɗin yadda suke ba. Kawai wanda ya samu dama aka fito da shi ba, wanda kuwa aka fito da shi social media ya yi bayanai, ya yi kuka, ya yi ihu, ya yi ƙara, ya yi kumaji, shi ba wannan ɗangata ne. Dan shi ne aka san halin da yake ciki, bari a kai masa kagaji.
irin su fa da yawa suna nan wadanda su ba kawo su social media din ba dan haka kawai ana kwantatin da yan uwansu ne kawai ba su iya karban su ba shikenan a kashe kawai na kashewa to a irin wannan halin da muke cikin uwana a cikin wannan wata wallahi in dai bamu mai da hankali mun roki Allah madaukakin sarki ba dan mu ba mu da wata dabara wallahi in ba wajen Allah ba talaka dai ba shi da wani abin da zai yi sai dai koma wajen Allah to amma abun bukin cikin shine su ma talakawan da su ake hada baki ake wannan abu waɗannan yan ta'adda da talakawa suke amfani su kai musu petrin da za su sa a cikin mashinin su su yawo su je inda za su dauko wanda za su dauko da talakawa suke amfani a kai musu sai musu katin waya a kai musu daji da talakawa suke amfani a sai musu magani a kai musu da talakawa suke amfani a kai musu abinci inda suke duk an bari da talakawa sau nawa zaka ga an kama mutum mace ko namiji da kaya ko yana kawai yan ta'adda yana kawai yan ta'adda to da haka halin da muke ciki hali ne na mu ji tsoron Allah madaukakin sarki dukan mu koma ga Allah mu sanya alheri a cikin zuciyar mu kada mu nufi kowa da sharri kada mu dan biyan buƙatar mu mu yi abin da zai cutar da al'ummar mu wallahi akwai rashin albarka a cikin wannan rayuwar duk wanda zai taka kan wasu dan shi ya isa zuwa ga buƙatarsa wannan akwai rashin albarka a cikin rayuwarsa kai ka yarda aka kashe mutum 100 saboda buƙatar ka kai kadai a kashe mutum 50 saboda buƙatar kai kadai a kashe mutum 10 kai a kashe mutum 1 saboda buƙatar ka kuma zaka mutu kai ma kuma baka san ma yaushe zaka mutu ba zai yiwu lokacin da kake ba wannan buƙatar taka kana samun kuɗin da kake buri din la'alla baka sani ba sauran sati ɗaya ka mutu dan haka ba mu da wani abu ƴan uwana sai mu gyara ɗabi'un mu mu koma ga Allah kuma mu yi addu'a mu yi addu'a lalatattun cikin mu Allah madaukakin sarki ya shiryar da su waɗanda muguntarsu ta kai inda ta kai ba sa nufin gyaruwa Allah madaukaki kai mana maganinsu waɗannan ƴan ta'addan ne ko masu taimakon ƴan ta'adda wasu jagorori ne da suke biyan bukata ta hanyar wannan ta'addancin ko ina suke Allah kai ka sani ya Allah madaukakin sarki ka tona musu asiri kai mana maganinsu yan uwana addu'a a cikin wannan wata abu ne mai muhimmanci mu dage kuma ana karba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana karban addu'a a cikin wannan wata ayoyin alqur'ani sun nuna mana haka manzon Allah ya gaya mana mu tashi cikin dare mu rika gaya wa Allah bukatun mu da halin da muke ciki mu rika fada a cikin sujjada muna gaya wa Allah halin da muke ciki lalle Allah madaukakin sarki babu wanda yafi karfin sa Allah kai mana maganin abin da ya dame mu kafin mu fara karatu za mu karanta wasu ƴan tambayoyi da muka saba yi kafin mu fara karatu ranar juma'a zan fara da wata tambaya da yake take alaka da karatun jiya wasu cikin ƴan uwa da yake mun yi magana akan wata loga a cikin fadin Allah madaukakin sarki wala qasarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli mathalin da kuma wala qasarrafna fi hadha al-qur'ani lin-nasi min kulli mathalin muka ce daga cikin logar da malamai suke amfani da shi a Isra'i da yake sinun ne na Isra'i suka ce to annas aka fara ambata tunda annas akwai sinun da sinun din Isra'i da kuma sinun din annas wala qasarrafna lin-nasi in kana Isra'i idan ka je kahfi kuma wala qad sarrafna fi din al-kahfi fa'un ne na fi al-kahfi da kuma fi hadha al-qur'ani sai ka ce lina sai ka jinkita lin-nasi to sai wani yace man do ai malam ni ba ana matsalata take ba wai shi sai ya ce wala qad sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli mathalin sai ya rasa wanne zai dora wai ana matsalata take domin can walakar sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli mathalin fa aba aktharu an-nasi illa kufura wancan kuma walakar sarrafna fi hadha al-qur'ani lin-nasi min kulli mathalin sai ce me wa kana al-insanu akthar shay'in jalala sai ne ce to ai nasin zaka mance ne nasin dai ita zaka mance ne inda kace walakar sarrafna lin-nasi to a can ma gaban ka nemi nasu ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فابى اكثر الناس kenan da kace annas to aksarun nasi kake nema daga yi haka shikenan sai ka fita daga cikin matsalar insha Allah tabaraka wa ta'ala. Amma dai kun san shi harkar wannan ita harkar tilawa ta alqur'ani, wato kowa da irin baiwa da Allah madaukaki ke masa. Akwai masu makauniyar tilawa da muke cewa a tsangaya, shi ba ruwansa da wani lissafi, kuma haka take zuwa, baya komai, baya wani zabi'i, ba komai, amma haka kawai take zuwa tartar, ko ba zai bata ba. Akwai masu irin wannan, galibi masu irin wannan kuma zaka samu ba su da baki su kuma, in an ce su yi sato su rubuta su kuma sai su ta matsala. Mun zana da wani dan uwa da muka zauna da shi a wata makaranta shekarun baya, wani mai kikkararriyar tilawa amma bai da baki, makauniyar tilawa ne da shi. In yana tilawa da wuya ka ji mutumin nan ya bata, amma in yazo ya sa allo malam gyara karshe dole ya daina rubutu, eh dole ya daina rubutu. Idan yazo na alfahari da tilawa sai a ce tun kai saka sa allo mara, sai ya ce in kun yi sama hada wajen musa fa guguba, saboda shi Allah masa baiwar tilawa amma ba shi da baki. In yayi fara biki ya dinga batawa kenan, da can me da kan me, ya ta rabawa ya ta hadawa, inda ba a hadawa inda yake rabawa. Saboda haka akwai horewa ta Allah subhanahu wataala, amma dai akwai dabarbaru irin wannan da ake amfani da su, zai rage maka yawan bata a karatu. Wannan yana cewa shin zan iya yin tarawihi a gida ba sai na je masallaci ba, saboda ina son in yi karatu mai yawa? Babu sabani wajen malamai, ya halatta mutum ya salla tarawihinsa a gida, babu sabani a gun wannan. Babu laifi ka zauna a gida, in ka san yawanci yanzu sallah da ake a masallaci kaga dan takaitawa ake yi, saboda akwai rauna na iri na waɗanda ba za su iya jure dogon karatu ba. Kaɗan ne cikin masallatai da ake tsawaitawa, dama irin wannan kuma masu zuwa sun san dama suna zuwa ne saboda dogon karatu. To shi yana so ya yi dogon karatu, masallatai yawanci ana yin karatun kaɗan-kaɗan ne, to wai shin zai iya a gida? Eh za ka iya a gida, domin malamai ba su saɓani akan halaccin haka ba. Inda malamai suke da saɓani shine wanne fa falala, nan akwai tattaunawa malamai. Shin ka yi a gida ya fi falala, ko ka je masallaci ka yi a bayan liman? Saboda dalilai guda biyu ne suka zo kamar suna cin karo da juna, duka kuma ingantattun hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba, mafificin sallar da mutum zai yi ita ce sallar da ya yi a gidansa, illa al-maktuba, in ba ta farilla ba. Kaga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna maka cewa kowace irin sallah ce in dai ba farilla bace, to kai a gida ya fi lada kai akan kai a masallaci. Haka wannan hadisin ya nuna. To da wannan wasu malaman sai suka ce to yin sallar nafila, kaga tarawih ai nafila ce ko, to yin sallar a gida ta fi falala akan yi a cikin mutane, ko da a bayan liman zakai, ko da a masallaci. Abu na biyu, su waɗancan kuma malaman sai suka ce mu abin da muke gani yin sallah tare da liman ya fi falala, ko da a gida ne ko da a masallaci ne, in kai da liman ya fi falala akan kai ɗaya. Suka ce saboda faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallama, man sallama a imamihi wa lam yansarif hatta sarafa al-imam kutiba lahu qiyamu layla, duk wanda ya salla tare da limaminsa bai bar sallar ba har sai da liman ya kammala, suka kammala tare, to kutiba lahu qiyamu layla, za a rubuta masa kamar dukkan daren yana sallah, za a rubuta masa yayi tsayuwar dare gaba daya. Shine wasu balibai suka ce to in kai sallah kai kadai a gida, iya abin da kai shine iya abin da za a rubuta maka, amma in kai sallah tare da liman a masallaci za a rubuta maka tsayuwar dare gaba daya. Da haka su suka ce mu muna ganin wannan yayi, to anan sabanin malamai yake. To yanzu idan Allah ya sa a gidan da zaka yi dogo sallar da zaka yi ba kai kadai bane, kai da jama'a zaka yi, to ga hadabi, kai sallar tare da liman, sannan kuma ka samu me? Ka samu yin sallah a gida. To amma galibi wanda zai sallah a gida shi kadai yake yi, ba da jama'a yake yi ba, dan haka ba zai samu falalar yin sallah tare da liman din da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a rubuta masa kaman yayi dukkan dare yana sallah ba. Dan haka ni in shawari ka nema, in shawari zan baka, ka zo kai sallah tare da liman, sannan ka koma gida kuma ka ci gaba. Eh, ka ci gaba daga inda aka tsaya, ka zo kai sallah tare da liman, domin hakikanin magana shine sallar dare ba ta da iyaka, sallar dare ba ta da iyaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli mafna mafna, sallar dare bibbiyu ake yi, fa idza khashiya ahadukum subha falyutir bi wahidatin, idan ɗayan ku ya ji tsoron alfijir zai fito to ya samu ya wuturi amma ku cayin bibbi ku cayin bibbi ba iyaka kuma yace as-salatu khairu mawdu faman sha'a astaqalla man sha'a astakthar sallah ita ce mafi alherin abinda mutum zai aikata wanda ya so yayi da yawa yayi da yawa wanda ya so yayi kadan yayi da kadan yayi kadan kaga nan ma bai iyakance ba shi yasa an samu magabata suna yin salloli da yawa rakawoyi da yawa suna yi al-imamu ahmad ibn hanbal al-majalisi suka ce tsakanin wuni da dare yana yin sallah ya kai 300 rak'a 300 tsakanin wuni da daren sa kaga abin da ke nuna cewa ba iyaka kenan sallar dare ba a samu sabani a wajen magabata akan adadin sallar dare tana da iyaka ko ba ta da iyaka ba daga baya ne aka samu su malamai suke ganin cewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallama an ruwaito baya wuce 13 ko 11 to kar a wuce 13 ko 11 to matsalar shine 13 da 11 da ake dinfa ba irin ta annabin ake ba kuma yanzu domin ya kamata in dai kace manzon Allah din kake so kai koyi da shi yadda ya kamata to idan kai adadin raka'o'in da yi to sai kai kuma irin sallar da yi amma ka zo ka ce kai ba za ka wuce raka'ar annabi ba irin na annabi za ka yi kuma kai alamtar kai ba da lilafi kuma ka ce kai irin na annabi a da kai irin naka dai kai irin naka dai amma manzon Allah da yake karanta izu goma a tsaye bai yi ruku'u ba haka ba manzon Allah yake sallah sai kan yi izu goma a tsaye bai yi ruku'u ba Allah ya samu dace wannan yake cewa matar da ta sha maganin fulani jinin ta ya karu akan kwanakin da ta saba yi ya za ta yi da azumi duk mutumin duk matar da ta san cewa akwai sababin da yasa jinin ta ya karu to ai abin da ya karu nan ba jinin haida bane tunda ta faɗi cewa ta sha magani ne magani ne ya kara mata adadin kwanaki dan haka duk adadin da ya karu a cikin kwanakinta na al'ada wannan ba jinin haida bane sunansa jinin istihada jini ne na ciwo wanda baya hana azumi baya hana sallah baya hana miji ya kusanci matarsa dan haka idan kwanakinki ya karu sababin magani da kika sha to iya kwanakinki da kika saba yi din nan iya kadai su za su zauna baki sallah baki azumi amma da zaran sun kare to ki wanka ki ci gaba da sallah ki ci gaba da azuminki wannan yana cewa shin za a iya rera al-qunutu ko ba a rerawa wannan an dade ana yin wannan magana ko kwanaki alarma ma ya tambaye ni ya ce wai ana rera al-qunutu ne ko ba a rerawa wasu wai sun ce masa ba a rerawa to sai wani ya sake mun tambayar a cewa ba a rera al-qunut wanda ya ce ba a rerawa to shi ake bukatun ya kawo dalili wanda ya ce ba a rerawa shi ake bukatun ya kawo dalili saboda mu dai abin da muka aka ruwaito mana shine annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana al-qunutu a cikin sallar wutri in yayi wutri yana yin al-qunutu har aka ruwaito ga abin da yake karantawa a cikin dukkan ruwayoyin ba inda aka ruwaito cewa manzon Allah yana rerawa ko ba rerawa a al'adar duk karatun da ake yi kuma a tsaye a bayyane to rera shi ake yi shi yasa duk karatun sallah a tsaye rera shi ake yi to ita wannan al-qunutun ma a tsaye ake yin ta kamar yadda ake karatun al-qur'ani a tsaye don haka tana da alaka da ita in ka ce ba za a rera ba to yanzu kai ne muke bukatar ka kawo mana ai an ce manzon Allah da ya gama karatun al-qunutun kuma sai ya daina rerawa kai kake bukatar kawo wannan idan baka kawo ba to kabar mutane wanda ya rera yayi wanda bai rera ba duk yayi da rerawa da shi rerawa duk ne kawai addu'a ake bukata shi yasa an tambayi manyan malamai akan wannan an tambayi Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yace babu wani nufi a cikin rera al-qunut an tambayi Sheikh Abdulrahman ibn Nasir al-Barrak wani ɗaya daga cikin ɗaliban Sheikh Abdulaziz bin Bars shi ma na gani an tambaye shi yace babu laifi dan an rera kamar yadda ake rera Qur'ani in an rera al-qunut haka yace babu wani laifi a ciki yace kyautata lafazi ne wajen addu'a yace babu wani laifi dan ayi dan haka wanda yace ba a rerawa to in ya kawo dalili inda ko annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce ai da yana karatun da yazo rerawa sai daina rera da yazo addu'a abin nan al-qunut sai daina rerawa ko kuma yace kar a rera ko wani magabaci yace kar a rera shikenan amma ba haka ba sai kamar mutane wanda ya zai rera ya rera wanda ba zai rera ba duk addu'a ce Allah ya karba mana wannan mai tambaya yana cewa shin al-qunutu wai bayan ruku ake yin ta ne ko kafin ruku ita ma wannan an dade ana tattaunawa akan ta kuma masala ce mai sauki wanda malamai sun tattauna mai yawa akai wasu suna cewa alqanutu idan ta nazila ce ma'ana idan wata musiba ce ta sauka ake yin alqanut to wannan ana yin ta ne bayan ruku amma idan alqanuti ne ta wutri ana yin ta ne kafin ruku haka wasu suke fada wasu malamai suna cewa ita alqanutu ya halatta a yi ta kafin ruku ya halatta a yi ta bayan ruku kowace irin alqanutu sawa'un ta musiba ce da ta sauka ko ta sallar wutri ne ya halatta a yi bayan ruku ya halatta a yi kafin ruku wannan kuma magana ita ce na fi gamsuwa da ita al-imam ibn hajar rahimahullah ya tattauna wannan matsalan ta alqanutu ba'da ruku' aw qabla ruku' a cikin littafin sa mai albarka fathul bari ya kawo maganganun malamai masu yawa da dalilai da suke nuna yi kafin ruku'u da dalilai da suke nuna yin bayan ruku'u kuma irin jarar da cewa ya halatta duka ayi guda biyu da haka duk ya halatta ayi abin da nake jan hankalin limamai shine idan masallacin da kake sallah an saba yin alqunut ne bayan ruku'u da Allah ka bar su bayan ruku'un nan karka canza musu duk ya halatta a wajen canza bayan ruku'un nan sai aka kawo rigima saboda ka daga mutu ka san mutane ba su duk abin da suka saba da shi wato ko abin ma ba daidai bane ba kafin ka kawar da su ba sai a hankali ballantana baka da dalili kai makarara duk ijtihadi ne na malamai ko kafin ruku ko bayan ruku duk akwai dalilai da suka nuna haka haka in ka samu mutane suna yin bayan ruku ne ka bar su su rika yi bayan ruku su babu wata matsala a ciki suna da dalilai da suke karfafan su haka ya halatta ayi alqunutu kafin ruku kuma ya halatta ayi bayan ruku yau da tambayoyin namu na alqanutu suna da yawa wani yace shin iya alqanutu da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama ake yi ko ana iya ƙara addu'ar shi ma yana daga cikin abin da ake samun tattaunawan mutane shin wai alqanutun nan da aka ruwaito daga sayyidina ali radiyallahu ta'ala yace manzon Allah ya koya masa alqanut allahumma hadini fi man hadayt wa afini fi man afaid wa tawallani fi man tawallayt wa barik li fi ma atait har zuwa karshe wai iya wannan ne ake karantawa ko ba shi bane gaskiya ne ban ga wani malami da yace ba a karawa akan wannan alqanutun ba abinda na gani ma shine kishir haka malamai suna cewa ya halatta domin babu ne na addu'a kuma shi yasa ma ba iya wannan din aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ai an samu wasu lafuzan da manzon Allah ya koyar da alqunutu ba wannan din ba ba wannan da al-Hasan dan Ali kadai ba abinda ke nuna halaccin yin wata addu'ar ba wannan ba amma dai yana da kyau limamai su sani ba a son tsawaitawa a ce alqunutu wani lokacin zaka ga limami ya tsawaita da yawa har mutane ran su ya fara baci ransu bai baci a sallah ba amma ransu bai baci a duk da cewa yawanci mutane in a tarawihi ne lokacin suka dan baci ran ana alqunutu amma lokacin tahajjud ne duk addu'a da zaka yi saboda suna ganin yanzu za a karba ba su cika damuwa ba kana ƙara dadewa ne ma kana ƙara jin amin din yana ƙara tashi eh kowa yana ganin cewa bukatarsa za ta biya mai neman aure yana ganin watan sa yayi mai neman jari yana ganin lokaci yayi ko Allah ya taimake mu da haka babu laifi dan an ƙara babu ne na addu'a yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ayar wato irin addu'o'in da yake a sujjada amma sai ya ce wa amma sujudu fajtahidu fi du'a fa qaminu an yustajaba lakum amma a cikin sujjadar ku takarkare ku dage ku yi roki Allah domin ya cancanta a karba muku kaga malamai sai suka ce ba sai ya addu'a da aka samu daga annabi zakai ba duk addu'a da kaga mai kyau ne kana so a wajen ubangiji roki kai har malamai suka zo suna sabani akan za a iya yi da wani yare ko sai da larabci saboda mutane suna tsananin bukatar su yi kuma ita sallah gashi ba laraben yare ne ya zaka yi zaka iya yi ko ba zaka yi ba duk saboda an bude kofar addu'an cewa wato ba sai iya abin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam zaka alqanutu ita ma na gani an tambayi Ashad bin Bas yace ya halatta a ƙara na tambayi Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen shi ma yace ya halatta da a ƙara wannan yake cewa na sayi fili shekara ɗaya kenan dan na sayar amma har yanzu ban sayar ba yaya zan yi masa zakka idan mutum ya sayi fili kuma lokacin da ya saye shi da yaqini tabbas ya saya ne dan kasuwanci akwai wanda zai sayi ana taraddadi ko in sayar ne ko kar in sayar to ba irin wannan ake magana ba wanda ya sayi shi tabbas dan ya sayar ne kasuwanci ne kawai zai akwai wanda zai sayi a jefar saboda kadara wannan ba zakka akai wanda ya sayi mutaraddid ko in bari ne in gina gida in saye shi ne in gina ina saye shi ko in gina gida ne ko in sai da shi yana taraddudi to shi ma wannan ban da shi wanda zakka take kansa shine wanda ya sayar da tabbacin cewa sayarwa zai wani ma zaka samu sana'a sane da ma sai sai fili ya sayar to irin wannan idan ya shekara filin ko da baka sai da shi ba zakka ta hau kansa idan kana da wasu kudin da suka kai zakka lokacin da ka zo cire musu zakka sai ka hada da kudin fili yaya kudin fili yake za a yi masa kima zaka kira dillalai a yi masa kima a ce wannan filin yanzu kimarsa kaza ne zai kai kaza sai a ɗauki kima wato ba mai tudu ba don kar ka je ka kwana ciki a yi masa kimar nema miliyan goma alhali an zo a taya shi miliyan biyar da wani zai zuba masa kuɗi a'a sai ka ɗauki matsakaicin abu sai a yi masa kima idan cinikin bai yi nisa ba kamar shekara ɗaya wani lokacin da aka samu ma farashin in ya canza ma ba da yawa ba ne to sai ka yi masa kima sai ka cire tare da sauran kuɗinka da za ka cire musu zakka idan ba ka da komai sai shi kimarsa kuma ta kai zakka domin akwai filin da za ka saya kudin kimarsa ba ta kai zakka ba ban da shi wanda kimarsa ta kai nisabin zakka to zakka ta hau kansa yanzu in baka sayar da shi ba to ana bin ka zakkar shekara ɗaya a kansa idan ya sake shekara biyu ana bin zakkar shekara nawa shekara biyu in ya yi shekara uku ana bin ka zakkar shekara nawa shekara uku sai da ya yi shekara uku sai ka dashi sai ka sai dashi to sai ka cire masa zakkar shekara uku 1 over 40 times 3 a cikin wannan kudin da ka sayar sai ka cire su ne zakkar wannan Allah ya ce muke mu wannan shine abin da zamu amsa da tambayoyi gurgudan hali insha Allah tabaraka wa ta'ala zamu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma muna cikin surar nan mai albarka suratul kahfi zamu tashi aya ta 60 na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما
wannan ita ce kissa ta uku da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar a cikin wannan sura mai albarka suratul kahfi a farko mun yi kissar ashabul kahfi waɗanda Allah madaukakin sarki ya sanya musu barci na shekara 309 wasu samari matasa da suka zabi imani akan kafirci suka miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki suka samu taimako daga Allah kuma suka zama aya issa ta biyu wasu mutane guda biyu da Allah madaukakin sarki ba mu labarin su wanda ɗaya daga ciki Allah madaukakin sarki masa arziki sai yana alfahari da jin kai da arzikin da Allah madaukakin ya bashi wannan har ya kai shi zuwa ga kafircewa Allah madaukakin sarki yana ganin ko an je lahirar ma in ma za a tada alkiyamar to abin da zai samu a can yafi na nan domin alama ce da ya samu a nan ko ya nuna cewa alama a can in ma da akwai kiyama dan shi bai yadda akwai kiyamar ba in an je can din ma zai samu wanda yafi na nan wannan ita ce kissa ta uku kissar annabi Musa alaihi salam da kuma annabin Allah Khidir wanda Bahaushe yake ce masa Halliru haka Bahaushe yake cewa ko Halliru akan ce Khidir ko Khadir da Larabci sunan akan faɗa haka bil fatihil kha Khadir ko kuma Khidir da kasra wa kha'un amma shi Bahaushe sai ya cire digon kha'un din badan din kuma ya mai da ita lamun ko sai ya ce Halliru haka ake an gaji an ce Halliru to Khidir kenan ko Khadir Allah madaukakin sarki yana cewa wa idh qala Musa li fatahu ambaci yayin da Musa alaihi salam ya gaya wa li fatahu ga yaronsa la abrahu mi ba zan gushe ba ina tafiya hatta abluga majma' al bahraini har sai na isa mahadar tekun nan guda biyu aw amdi huquban ko kuma nayi tafiya mai tsawon gaske tsawon zamani falamma balagha yayin da suka isa majma'a bainihima matattarar da ke tsakanin kogunan nan tekunan nan guda biyu nasiya hutahuma sai suka manta kifinsu fattakhadha sabilahu ya kama hanyar sa shi kifin fil bahri a cikin wannan teku saraban ya samu wata mashiga falamma jawaza yayin da suka wuce qala li fatahu sai annabi Musa ya ce wa yaransa atina ghada'ana kawo mana abincin ranar mu laqad laqina min safarina hadha nasaba hakika mun gamu da wahala a cikin wannan tafiyar tamu qala sai shi yaron annabi Musa ya ce ara'aita ba ni labari if awaina ila sakharati ay yayin da muka tare jikin wannan dutsen fa'an fa inni nasitu al-hut to ni na manta kifin wama ansanihu illa shaytan babu wanda ya mantar da ni shi sai shaydan an azkurahu akan na tuna shi wattakhadha sabilahu fil bahri sai kama hanyar sa fil bahri a cikin tekun ajaban yana mamaki qala dhalika sai annabi Musa ya ce to ai wannan ma kunna nabghi shine abin da muke nema dama fartadda ala afarihima qasasa sai suka koma baya ala afarihima akan gurbin tafiyar su qasasan suna bin baya fawajada abdan min ibadina sai suka samu bawa wani bawa min ibadina daga cikin bayin mu atainahu rahmatan min indina mun bashi rahma daga wajen mu wa 'allamnahu min ladunna ilma kuma mun sanar da shi ilimi daga wajen mu wannan kissa ta annabi Musa alaihi salam da Khidir kissa ce wadda take mai tsayi al-Imam al-Bukhari rahimahullah da sauran malaman sunna sun fitar da hadisi ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama akan wannan kissa wanda in ba mun karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akai din ba wato kissar ba za ta fito mana yadda ya kamata ba shi yasa jama'a babu yadda za a yi wani mutum wai ya ce shi alqur'ani kada ya ishe shi ba ruwansa da maganar annabi alaihi salatu wasallam abubuwa dai wani alqur'ani in baka koma zuwa ga annabi ba wallahi ba za ka san fasarar su ba yanzu yanda muka karanta waɗannan bakin yadda yake haka kace ba ruwanka da bayanin kowa na annabi ma bashi dan Allah me zaka gane ba abin da zaka gane ba abin da zaka gane kawai yanzu a ce yayin da suka isa asali ma tukuna lokacin da annabi Musa ya ce wa yaron sa zaka tambaye kan gama kace wai wani Musa ne ma tuku eh in ba ruwanka da hadisin annabi ba ruwanka da maganar kowa Musa annabi Musa kawai akai a duniya mai sunan Musa kaga ba shigare akai a duniya ba yanzu in kace annabi Musa na mun ake kana bukatar zuwa bayani it qala li fatahu yace wa yaron sa wa yaron nasa kana bukatar bayani har yanzu wai zai ga maka shi da ka ce mana wani zamu ce wai ga maka ka ce kai ba ruwanka da maganar annabi ma kace la abrahu hatta abluga majma' al-bahrayn bazan gushe ba ina tafiya har sai na isa mahadar tekunan nan guda biyu ina ne tekuna guda biyu wani teku ake nufi da wani teku ina zaka gane in baka koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba baka koma zuwa manzanin sahabbai da tabi'ai ba zaka gane komai ba yayin da suka isa mahadar tekunan nan guda biyu nasu ya huta kuma sai suka manta kifin su me ya kawo maganar kifi anan kana bukatar bayani me ya kawo maganar kifi me za'i da kifin fattakhadha sabilahu fil bahri sai ya kama hanyar sa waye kama hanyar tasa kifin ne kama hanyar tasa ko annabi Musa ne kama hanyar tasa ko yaran annabi Musa ne dukkan bukatun bayani falamma jawaza qala li fatahu atina gada'ana yayin da suka wuce ina ina suka wuce qala li fatahu atina gada'ana kawo mana abincin ranar mu me ya kawo magana abincin rana laqad laqina min safarina hadha nasaban gaskiya mun gamu da wahala a cikin wannan tafiyar tamu wace tafiya ina za su je me za su yi kana bukatun bayani qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hud ba mu labari lokacin da muka je wannan dutsen nan mun manta kifin me ya makana wani dutse ne me yasa aka manta kifi kuma me ya matsalar manta kifi me zai kawo wama ansanihu illa shaytana an adku haka zakai tabi duk inda ka gani zaka ce ana bukatun bayani ana bukatun bayani ana bukatun bayani shi yasa jama'a duk wanda yace zai fassara alqur'ani ba ruwan sa da maganar annabi to wallahi asalin faskare shi zai yi faskare haka zai waki yayi ai fasu faduwar guzuma ya kwance uwa kwance shi ne fassarar bai gane ba masu fassarar ba za su gane ba ba abin da za a gane to jama'a dole ne in muna son fahimci alqur'ani wallahi sai mun koma zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yadda nake zama akan teburin nan a ce haka mutum zai zauna a tebur yana bayani yana tafsirin qur'ani yana bayani kaza ne nan kaza ya faru nan kaza ya faru nan shi kuma a ce annabi bai taɓa bayanin komai ba kawai zuwa ya karanta ayoyi shikenan ya tafi kai ka samu yanci ka zauna ka fassara wa mutane kai musu bayani fa wajada abdan min ibadina mun samu wani bawa daga cikin bawan mu wani bawa suka samu wani bawa daga cikin bayin mu kai kai bayani kace bawan kaza ne kuma kace annabi shi ba zai bayani ba ai inda zakai bayani to kasan cewa wanda ya fi kowa cancanta ya bayani wa mutane shine wanda aka aiko shi da sakon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi yasa nace wannan kissar ba yanda zamu fahimce ta idan ba mu koma zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin labarin gaibi ne tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayhi ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha Allah madaukake sai haka ke faɗa cikin kissosin alqur'ani waɗannan duka labaran gaibi ne muke maka wahayi ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha kai da jama'ar ka kafin ai muku wahayin duk ba ku sani ba الامام البخاري يا فتر ده حديثي cikin sahihinsa akan wannan kissa ba ma ku hadisi guda ɗaya ba kiss ba ruwaya guda ɗaya ba ta hanyar sa'id ibn jubayr sa'id ibn jubayr yake cewa nace wa abdullah ibn abbas inna nawfa lil bukali yaz'umu anna musa sahib al khadr laysa huwa musa sahib bani isra'ila yace wani mutum da ake ce da shi nawf al bukali yana riya cewa Musa da suka hadu da Khidir din nan ba annabi Musa na banu Isra'ila bane wani Musa ne daban ashe kaga tsohuwar magana ko tun lokacin sahabbai ana bayani ana bukatan a san cewa wai wani Musa ne wannan domin an ji wani yana cewa wai ba Musa banu Isra'ila bane wani daga cikin Yahudawa yana cewa ba banu ba Musa banu Isra'ila bane. Qala ibn Abbas sai Abdullah dan Abbas yace kadzaba adullah, yace wannan makiyin Allah ne kuma yayi ƙarya, yayi ƙarya makiyin Allah. Haddathana Ubay ibn Ka'b, Ubay dan Ka'b ya gaya mini annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yaji manzon Allah yana cewa, wake wannan magana Abdullah dan Abbas ne fa? Abdullah dan Abbas da manzon Allah yace masa, Allahumma allimhu alquran faqihhu fi din wa allimhu ta'wil, Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka sanar da shi fassaran alqurani. Amma shine yanzu da ake tambayan sa wannan fassarar, sai yake komawa zuwa ga abin da yaji daga sahabban manzon Allah Ubay dan Ka'b, shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga dai in tsabar iya larabci ne, akwai wanda zai kai waɗanda suka zo na da annabi iya larabci? Su fa duk maganar da aka yi a zamanin su hujja ce akan larabci. Yanzu in ka zo kai wata magana ta larabci, sai aka ce wannan ba daidai bane, in kana so ka kubutar da kanka, kawai in ka ce ai gashi nan a wata magana ta Abdullahi dan Abbas ya ce kaza, sai a ce eh kana da hujja, lalle wannan larabci ne gangariya, saboda Abdullahi dan Abbas ya yi amfani da shi. Wannan yake nuna maka duk kwarewar ka a larabci kana bukatar ka koma zuwa ga magabata wajen sanin me, sanin abinda wannan alqur'ani ya faɗa. Haka Abdullahi dan Abbas yake tambayan Ubay dan Ka'ab, a yake cewa Ubay dan Ka'ab ya gaya masa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Musa kana khatiban fi bani Isra'ila, annabi Musa yana khutuba a cikin banu Isra'ila, fa su'ila, sai aka tambaye shi ayyun nasi a'lam, wai waye fa kowa ilimi a cikin mutane, abinda aka tambaye annabi Musa kenan. Qala ana, sai annabi Musa ya ce ni, yace ba wanda ya kai ni ilimi. Haka annabi Musa yace. A wata riwaya ya yi wa'azi wa mutane, ya girgiza mutane, wa'azi ya shiga jikin mutane, sai aka ce kai wannan wa'azi ya yi wani wa'azi. Yanzu Musa a ban kasan nan ku akai wanda ya kai ka ilimi, sai yace bawo. To wannan abun yayi abin da Allah madaukakin sarki bai so haka ba. Ya kamata ya yi tawazu, ya kankan da kai. Duk da cewa a ban kasan ba a san wani mai ilimi kamar shi ba, amma bai kamace ba da haka ba. Fa'ataba Allahu alayhi, sai Allah ya zarge shi, in lam yurda al-ilma ilayhi, saboda bai mayar da ilimi zuwa ga Allah ba. Da aka ce waye kowa ilimi yanzu, sai ka ce wallahu a'lam, Allah ne masani. Fa auha Allahu ilayhi, sai Allah ya masa wahyi, inna li 'abdan bi majma'il bahrain, ina da wani bawa na a mahadar tekun nan guda biyu, huwa a'lamu minka, yafi ka ilimi. Shi annabi Musa bai san da shi ba, kaga da ya mayar abin zuwa ga Allah da ya huta. A'lamu minka, qala Musa, sai annabi Musa ya ce ya rab, ya ubangiji, wa kaifa li bihi, da ya zan gamu da shi. Yanzu annabi Musa ya ji labarin cewa akwai wanda ya fi shi ilimi, kawai sai ya nemi ina zai gamu da shi, ya kara ilimi. Wanda yake nuna bai kamata a ce wani mutum a duniya ya ga cewa wai ya fi ƙarfin ya ɗauki ilimi akan kowa ba, ko ya fi kowa ilimi, ba zai ji haka ba. Sannan kullum ka riƙa ƙoƙarin ka ƙara iliminka akan wanda ya fi ka. Don kaga annabi Musa yana jin labarin ga wanda ya fi shi ne, zai ce to yaya zan haɗu da shi, zai haɗu da shi su yi gasa ne? A'a, ya zo so yake ƙara ilimi, saboda ba abin da ba a koshi da shi kamar ilimi. Shi ilimi duk lokacin da kake ƙara yinsa, to sai ka gane ashe baka san komai ba. In ka ji mutum yana cewa ai na yi ilimi, to wallahi bai yi ba ne. Duk wanda ka ji ya ce ina da ilimi, to bai da shi. Amma mai ilimi shi karatu lokacin da ka dan fara yinsa, sai ka rinka jin kai kai ma fa ba kwaro, ba karamin kwaro bane ba. In ka dan fara ganewa, haka za ka rinka ji. Mataki uku ne suka ce, mataki na farko in ka fara karatu sai ka rinka jin kai ma fa kwaro ne ba. To in ka tsaya anan za ka gare. Mutane suna maka ganin baka san komai ba, kai kuma kana ganin kai ma wani guru ne. Mataki na farko kenan. In ka kara mataki na biyu a ilimi, sai ka rinka jin tab, akwai fa maza a gabanka, ashe fa akwai maza a gabanka, lalle ya kamata ka zage don sai ka je gun maza ka nemi ilimi. idan ka ja mataki na uku sai ka gane ashe baka san komai ba, ashe baka san komai ba. To haka ilimi yake. To shi ne annabi Musa alaihi salam sai ce yaya zan gamu da shi.
Qala ta'khudhu ma'aka hutan,
sai Allah ya ce to zaka dauki wani kifi kai tafiya da shi. Kaje inda magana kifi ta zo, aka ce masa ya rike kifi ya tafi da shi. Fataj'aluhu bi maktalin, ka sanya shi a cikin wani kwando. Fa haythu ma faqadta al-huta, duk lokacin da a cikin tafiyar ka rasa wannan kifin, fa huwa thamma, to anan mutumin yake. Da ka rasa kifi to ka zo inda mutumin yake, anan zaka same shi. Kifi yana da amfani ko bai da shi? Yana da shi. Fa akhadha hutan, annabi Musa yayi niyya ta zuwa neman ilimi, sai ya dauki kifi. Fa ja'alahu bi maktalin, sai ya sanya shi a cikin kwando. Thumma talaqa, sai ya tafi. Wan talaqa ma'ahu bi fatahu, sai ya tafi tare da yaron sa mai masa hidima, almajirin sa Yusha ibn Nun, shine Yusha ibn Nun. Kaga yanzu ba hadithin annabin nan ba, dan Allah ina zaka san wancan waye yaron nasa? Ba zaka sani ba. Yusha ibn Nun, dalilai sun nuna cewa annabin Allah ne Yunus, annabin Allah ne Yusha ibn Nun. Hatta idza ata as-sakhrata, har sai da suka je wata fa'a, wani babban dutse. Wada'a ra'asaihima fanama, kaje inda maganan babban dutsen can ta zo, sai suka sanya ra'asaihima kawunan su fanama, sai suka barci. Waddaraba al-hutu fil miktali, sai wannan kifin ya girgiza a cikin wannan binnan, a cikin kwandon. Fa kharaja minhu, sai fita a cikin wannan kifin. Fa saqata fil bahri, sai fada cikin teku. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, shine anan sai kama hanyarsa a cikin tekun nan saraban, ya samu mashiga. Ya zo a wata riwaya cewa shi wannan kifin da annabi Musa ya tafi ya zama masa abinci, ba ɗanyen kifi ba ne, kifi ne gasasshe, ya sha gishiri. Shi ne aka ce a kawo abincin rana ɗin nan, atina gada ana ko da yake mana kawo abincin rana, a kawo kifi gasasshe za a ci. To amma kaga gasasshen kifi ne kuma sai tashi, abin da ke nuna wato wata mu'jiza da wani iko na Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai wani ruwa a wajen ne da ake cije ma'ul haya, ruwan rayuwa, a wurin da Khidr din yake rayuwa. Duk abinda ruwan nan ya taba shi to zai tashi ko da ya mutu, in ba mai rai bane ma zai rayu. To kifi sai aka jika shi da wannan ruwan, ruwan wannan ma'ul hayatin. Wata riwaya ta nuna cewa shi Yusha ibn Nun shi ne je wanke jikinsa, sai ya dawo kusa da kifin da dan ruwa-ruwa a jikinsa, sai ya diga akan wannan kifin. Kawai kifi da ya ji ma'ul haya shikenan sai ya rayu. Kawai sai ya ga kifi ya fita daga cikin kwando, kawai ya fada cikin ruwa, ya zama ya samu wata maslak, wani mashiga, kawai sai ya shiga. Wa amsaka Allahu an al-huti jiryatal ma, wani iko na Allah madaukakin sarki kuma, sai Allah madaukakin sarki ya rike gudanar ruwa dangane daga wannan, wato wannan kifin. Duk inda kifin ya shiga to sai in ya fasa ya shiga ciki, to ruwan ba zai haɗe ba, sai ya bar kofa kawai, sai yana ta tafiya ana ganin kofar sa, ba abin mamaki bane wannan. To shine fattakhadha sabilahu fil bahri ajaban, shine abin mamaki. Abin mamaki kawai, sai ga duk inda ya shiga sai ya bar kofa. Fasara alaihi mithlu taq, sai ruwan ya zama a kansa kamar wani shimfiɗaɗɗen marfi, kamar wata kofa ne. At-taq shine kamar a ce wata kofa ne haka da aka yi ta amma kamar baka, kamar marfi ne amma mai baka a kansa. Duk inda ya wuce to sai ya bar wannan kofar, sai ka ta gani ga nan kofa, zurfin kofa a cikin ruwa, ruwan baya haɗewa. Falamma sai kaba lokacin da annabi Musa ya farka nasiya sahibihu an yukhbirahu bil huti abokin tafiyar sannan Yusha ibn Nun sai ya manta bai ba wa annabi Musa labarin kifi ba shi ya gani a gaban sa akai amma annabi Musa yana barci dan haka shi ya kamata ya bada labari ko to sai ya manta bai ba shi labari ba فانطلقا بقية يومهما وليلتهما suka kama tafiya suna tafiya tsawon wunin su da daren su hatta idza kana min al-ghadi har sai da washe gari qala musa li fatahu sai annabi musa yace wa yaron sa atina gada'ana kawo mana abincin ranan mu laqad laqina min safarina hadha nasaba haqiqa mun hadu da wahala a wannan tafiyar tamu wa lam yajid musa nasaba Musa bai ji gajiya ba bai hadu da bai jiya game da wahala ba hatta jawazal makanan ladhi amarahu Allahu bi har sai da ya wuce inda Allah ya umarce shi ji qala lahu fatahu a lokacin sai yaron sai yace da shi ara'aita id awaina ila sakhrati ba mu labari mana ai lokacin da muka tare a jikin wannan dutsen fa inni nasitul huta na manta labarin kifin a can وما انسانيه الا الشيطان باب wanda ya mantar da ni shi sai shedan an azkurahu shine ya hana antina shi wattakhadha sabilahu fil bahri ajaban sai kama hanyar sa ya kama hanyar sa fil bahri a cikin teku ajaban yana mamaki zamu zo magana idan mun koma bayanin wadancan ayoyin wai wane ne ittakhadha sabilahu na farko wane ne kuma ittakhadha sabilahu na biyu qala fa kana lil huti saraban wa li musa wa fatahu ajaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Musa she ga shi kifi ya samu mashiga shi kuma annabi Musa da yaransa an basu da mamaki fa qala zalika ma kunna nabwi wannan shine abin da muke nema dama duk lokacin da kifin muka rasa shi to ai mun zo wurin neman mu kenan fartadda ala athari ba qasasa tunda sun riga sun wuce fartadda ala athari ba sai suka koma da baya domin sun wuce wurin da aka ce za a samu kaidar bai bashi labarin ga abin da ya faru na kifi ba har sai da aka wuni aka kwana ana tafiya lokacin da annabi Musa ya nemi a kawo musu kifin su ci ba lokacin yace masa ga ba abin da ya faru a kifin nan to kaga abu ya koma baya tafiya ta koma baya tunda a wurin da aka rasa kifi anan aka ce man aka ce annabi Musa zai hade da Khidir dan haka fartadda ala athari ma qasasan suka koma da baya suna bibiya qala yace fa kharaja yaqussani atharuhuma hatta tahya ila sakrati suka ci gaba da tafiya suka isa zuwa ga wannan fa fa idza rajulun musajjan bi thawbin sai ga wani mutum yana lullube da mayafi fa sallama alaihi musa annabi musa ya masa sallama fa qala al khidr sai khidr ko khidr yace to kaji inda khidr yazo wannan kaga yana nuna maka cewa abdan min ibadina khidr ne daga bakin wa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa anna bi ardika salam yace abun mamaki me ya kawo sallama a wannan gurin saboda ya san shi kadai yake rayuwa ba kowa a wajen فقال انا موسى سيچه ني 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 موسى فقال موسى بني اسرائيل موسى بني اسرائيل كان نفهم موسى من قبيله بنو اسرائيل قال نعم يچه ايه قال سيچه اتيتك لتعلمني مما علمت رشدا نازو ني دان ka sanar da ni abin da aka shiryar aka sanar da kai na shirya daga nan sai suka fara tattaunawa tsakanin annabi Musa da kuma annabin Allah Khidir wanda in Allah madaukakin sarki ya kai mu karatun gobe za mu dora akan wannan kissa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين